Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Waɗansu 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba sun kai hari gidan magajin garin Abalak Malam Hamid Bilu Muhammad Mukhtar da ke jihar Tawo a ƙasar Nijar a daren jiya. Suka kashe sojoji biyu, suka kuma yi garkuwa da wani ba'amurke mai suna James da ke aiki da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Jemed. A cikin hirarsu da abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro ta wayar tarho, magajin garin ya tabbatar da aukuwar lamarin, sai dai ya ce ba zai iya ƙarin haske a kai ba a kasancewa a daidai lokacin suna ganawa da jami'an tsaro game da harin. Magajin garin ya ce, muna cikin ayyuka da dama yanzu, abin gaskiya ya taɓa ni ƙwarai, domin mutum ne wanda muke tare da shi, saboda haka ku bar ni yanzu. Mutane biyu suka mutu, shi ya sa nake so ku bari sai daga baya. A cikin hiranmu jim kaɗan bayan harin, Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Diouf da ke Dakar, Senegal, ya yi tsokaci dangane da hare-haren da ake ci gaba da kaiwa a jamhuriyar Nijar.
Abin da ya sa ake haka nan a Nijar kin, wato yanayin tsaro ne ya taɓarɓare. Ranar 28 zuwa 29 cikin watan Satamba, mun yi wani babban taro a Bamako, babban birnin ƙasar Mali. Duka waɗanda dai ba samu ba su ne 'yan Nijar kin kawai ne ba samu ba, inda aka samu kamar manyan hafsoshi na tsaron Najeriya, na Kamaru, da na Chadi, da na hamma na Afirka ta Kudu, wato ƙasashe waɗanda ma kamar abin bai shahe su ba, suka zo su, amma su Nijar ba su zo su ba. Wato yau a ƙasar Nijar kin, wato ya zamanto kamar inda su kamar 'yan ta'adda ko kuma ma a ce 'yan masu tattar da tarzoma a cikin ƙasashen namu, wato ya zamanto ƙasa ce gare su, inda ya zamanto kamar suka ga kama su ne waɗanda ba su da wani yauni. Yanzu an san da a ƙasar jamhuriyar Nijar, wato akwai kamar rundunar soja ta Faransa, akwai rundunar soja ta Amurka, kuma hawayo an ce za a ba Jamusawa. Wato su 'yan ta'adda suna ganin cewa da kama Nijar kenan ta zamanto kamar ƙasa ce inda za su iya zo su ɗauki kamar mutane kamar irin 'yan Jamus ko kuma irin 'yan Faransa ko kuma irin 'yan Amurka, wanda za su je su yi garkuwa da su. Wato Nijar dai ta zamanto musu kamar ƙasa ce wadda abin da suke bukata ta garkuwa za su same ta a cikin ƙasa.
To, ka ambaci batun taɓarɓarewar tsaro, menene ake yi da ba a yi yanzu da ya janyo wannan taɓarɓarewar tsaron kamar yadda kake bayyanawa?
Madalla, a da mun sani a zamanin ikon sai ni kunce a ƙasar Nijar, wato akwai ababe waɗanda ya zamanto su ne kamar 'yan leƙon asiri. Akan ba waɗannan mutane kamar ƙarfi ta cewa da in baƙo ya shigo cikin ƙasa, ko kuma akwai samariya waɗanda aka hudu in baƙo ya shigo cikin ƙasa, wato sun sani, ko kuma cewa da kamar masu garuruwa su ne ake cema baruma, ko kuma masu kamar shugabannin angunne wanda abbaƙo sun sani. Yau yanayin wannan abin ya ƙare a ƙasar Nijar.
To, amma sa ido akan tafarkin tsaro irin wanda kake bayyana wannan, hakkin hukuma ne ko kuma al'umma?
Wannan kuma yana hakkin hukuma kuma, wato cewa da sai in gwamnati ya kawo kamar jari ya zuba, sa'annan ne su kuma al'umma za su iya yin haka, amma su kuma al'umma abin bai sabka ba daga wuyansu. Wato cewa da kamar baruma ko mai gari ko kuma shugaban anguwa, idan ya ga mutum wanda kamar abin baƙo ne a gare shi, ya kamata ya shaida a wajen hukuma.
Professor Bube na Maiwa. Ƙasar Thailand tana zaman makoki, inda al'ummar ƙasar suka sa baƙaƙen tufafi domin karrama sarkinsu da suke matuƙar ƙauna, Bhumibol Adulyadej, wanda ya rasu ranar Alhamis yana da shekaru 88. A cikin zafin rana jiya Juma'a, masu makoki suka yi tururuwa domin karrama shi, ko kuma suka yi layi kan tituna da ake wucewa da gawarsa da aka ɗauko daga asibiti zuwa masarautar ban girman da ake kira Dusit Maka Prasat da ke tsakiya birnin Bangkok, magajin masarautar Yarima Maha, ya yi mashi wata karramawa ta al'ada da aka yi wa sarakuna. An umarci masujada mabiya addinin Buddha a duk faɗin ƙasar su yi wa basaraken addu'o'i na tsawon wata guda. Gidajen talabijin ɗin ƙasar kuma baki ɗaya sun janye shirye-shiryen da suke yayatawa suna yayata tarihin rayuwar basaraken. An kuma daƙile kafofin watsa shirye-shiryen ƙasashen ƙetare da dama. Ƙasar za ta yi makokin basaraken a hukumance na tsawon shekara guda, yayin da majalisar zatarwar ƙasar ta yi kira ga wuraren shakatawa kada su yi bukukuwa na tsawon wata guda. An kuma ba da rahoto cewa larduna da dama sun soke ayyukan yawon buɗe ido. Jiragen yaƙi mallakar ƙasar Rasha da kuma gwamnatin Siriya sun kai waɗansu ƙazaman samame kan yankunan 'yan tawaye a Aleppo cikin daren Alhamis zuwa jiya Juma'a da Asuba, bisa ga cewa wata ƙungiya mai sa ido a kan lamarin. Ƙungiyar sa idon kan harkokin kare haƙƙoƙin bil'adama a ƙasar Siriya ta ba da labari jiya Juma'a da safe cewa an kai hare-hare da dama a gabashin Aleppo cikin dare, kuma duk da yake an daina kai hare-haren da yaƙi gari ya waye, an ci gaba da hare-hare a can kudancin birnin. Bisa ga cewar cibiyar watsa labarai ta Aleppo, an kashe aka kuma ji wa mutane da dama rauni, ko da yake ba a iya sanin adadin waɗanda abin ya shafa ba. Har yanzu mutane na binne a ƙarƙashin baraguzan gine-gine. An kai waɗannan sabbin hare-haren ne kwana ɗaya kafin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da takwaransa na ƙasar Rasha Sergey Lavrov. Wannan ce ganawa ta farko tsakanin wakilan tunda Washington da Moscow suka katse tattaunawa diplomasiya farkon wannan watan. Ƙasashen yammaci na zargin Rasha da abokiyar ƙawancenta Siriya da aikata laifukan yaƙi sabili da kai hare-hare kan asibitoci da ayarin kai kayan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya a ciki da kuma wajen Aleppo, yayin da suke kai hare-hare kan 'yan tawayen Siriya da ke yunkurin hanɓare gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta ce an kama waɗansu mutane uku da ake zargi da shirin kai hari kan wani masallaci da kuma wasu jerin gidaje a Garden City da ke jihar Kansas. Babban lauyan gwamnati na wucin gadi Tom Bell ya shaida wa manema labarai a Washita, Kansas cewa jama'a waɗanda ake zargin suna haɗa da Curtis Allen, Kevin Wright da kuma Patrick Stein. Ya ce ana tuhumar dukansu uku da laifin ta'addanci na cikin gida. An kama mutanen ne jiya a Liberal, Kansas da ke tazarar kilomita 100 kudu da Garden City. Wani ɗan sandan ciki da yake cikin masu binciken shi ne ya sanar da hukuma abinda mutanen ke kullawa. Bell ya ce mutanen suna shirin kai hari inda ake tsugunar da 'yan gudun hijiran daga ƙasar Somalia. Ya ce mutanen sun tara makamai da nakiyoyi, suna kuma shirin ajiye motoci dankare da nakiyoyi a dukkan kusurwoyin ginin hudu da aka tsugunar da mutane 120. Bell ya ce mutanen suna shirin kai harin ne ranar 9 ga watan Nuwamba, kwana ɗaya bayan zaben shugaban ƙasa Amurka. Ya ce mutanen na cikin wata ƙungiya da ake kira The Crusaders, wadda ya kira ta ɓoyayyar aƙidar gaba da tashin hankali. Idan aka samu mutanen uku da laifi, za su iya fuskantar ɗauri mafi tsanani na rai da rai.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce.
Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa zikrullahi wa sibullahi wa ma hadha indallahi. Alhamdulillahi dukkan yabo ya tabbata ga lillahi. Kowa ya ce alhamdulillahi, ya gode Allah, ya gode damar su dana wa azama ki anahu. Magajiya dan batta komanda ta masu waka soriyo. Goyen Alhaji ya calanta Yakubu yar Isa uwar Alkasin. Jin daɗin zama da Alhaji ya yarinya ta garba kulɓa kiwon Allah yau ta garba gobe ta garba kan Alhaji ya Aisha. Allah kawo Alhajiya Mariya yar Abduji Kasali mai gida a faje mai gida a garkin Daura bismillah magajiya dan bata mai waka soriyo ja muje mu kira mutanen duniya wanda muka ci gashin su babu hayaki to bismillah
sai mi ja gaba Allah ne gaba ma la me ana kariya
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga dan bangai suwa tare da fata alheri zuwa ga iyalan honorable Dr. Garba Shehu Matazu da na Alhaji Tijjani Yusuf muna taya su farin cikin auren ƴaƴansu wato Shaibu Tijjani da Dr. Suraya Matazu wanda za a yi yau Asabar din nan da misalin karfe 1 na rana a masallacin An-Nur dake Wuse Zone 2 a Abuja Allah Ubangiji ya sanya alheri muna mika dan bangai suwa zuwa ga iyalan Alhaji Muhammad Bala Magaji da na Alhaji Ahmad Garba Imam muna taya su murnan farin cikin auren da aka yi na ƴaƴan su wato Abubakar Bala Magaji da Hajara Ahmad Imam ranar Asabar da ta shige a garin Gombe Allah Ubangiji ya sanya alheri ga dan bangai suwa zuwa ga mai sauraron mu Hajiya Habiba Idris Muhammad Kabuga ƴan azara a kanan Dabo wadda kuma ta kawo mana ziyara nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da Hajiya Naja'atu Muhammad da fatan za ku koma gida lafiya muna mika dan bangai suwa zuwa ga waziri dan Daso Godo Wali da iyalansa a Maiduguri jihar Borno da fatan kuna lafiya sai gaisuwar Alhaji Ajiya Idris wanda aka fi sani da sunan Baba Ajiya a unguwar Kawo dake Kaduna sai Ibrahim Amarawa tare da magaji azara mai marara gwangi a Maiduguri da fatan kuna nan lafiya dan bangai suwa zuwa ga Alhaji Ahmed Lamiciro Manwanti tare da fatan Allah Ubangiji ya kara masa lafiya muna mai kadan bangai suwa zuwa ga sarkin zangon Dukku honorable Alhaji Ibrahim Jalo Gani SA special duties na gwamnatin jihar Gombe ga dan bangai suwa zuwa ga Malam Sama'ila Bima mai gomba wa shugaban majalisar Abare Huce a kan Facebook sai gaisuwar Komodo Muhammad Lawal Barau mai retire tare da iyalansa Abuja da fatan kuna lafiya haka kuma muna gaida Alhaji Abbas Garba Idris director general na hukumar ayyukan gaggawa ta babban birnin tarayya Abuja wato FEMA a Abuja da iyalansa da fatan suna nan lafiya haka kuma muna gaida Sadiq Nuhu na gidan radio na Vision FM da yake Abuja da fatan kuna nan lafiya dukanku Gaba sai dan mun gaisuwa daga fila bare huce zuwa ga masu sauraron mu Alhaji Ali Mai Adashe Ungwarimi a Jos Jihar Plateau sai Alhaji Sani Ahmed Riman Toro tsohon Secretary General na hukumar kwallon kafa ta Najeriya sai Malama Rashidat Ahmed malamar makaranta garin Liman Katagu a Jihar Bauchi sai Dr. Dayaba Adamu asibitin garin Badara dake Jihar Bauchi tare da Alhaji Bashir Bala Kankamba manaja na Bagari Suits Limited Hotel dake Bauchi tare da iyalansa. Muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Malam Yusuf Osama Yola Adamawa, sai gaisuwar Alhaji Ali Ubayo dan madamin alkaleri na hukumar Custom ta Najeriya Lagos tare da DC Muhammad Dansakwa shi ma na hukumar ta Custom. Ga dambin gaisuwa zuwa ga Ibrahim Jibrin Karaye Sardauna bare huce kanan Dabo, sai Alhaji Bello Kakansu Days Apo Abuja da mai ɗakin sa Haji Yajin Mai Apo Abuja da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Gambo Barau Potiskum, sai Babio Jonka Bawa unguwar Karofin Madaki a Bauchin Yakubu da Kasimu Aliyu Asada a Sokoto birnin Shehu, sai gaisuwar Al Mustafa Haji Sufi a Bauchi tare da iyalansa. Muna taya su muna samun tagwaye, Allah Ubangiji ya raya su. Ga dambin gaisuwa zuwa ga Sa'idu Abbas dan Sadau tare da Alhaji Ubafan Shindreban Dangote magamar Gumau a Jihar Bauchi, sai Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a Bauchin Yakubu tare da Saminu Rabuwa da Radio Sai Dole da bure yankin karamar hukumar Darazau a Jihar Bauchin Yakubu da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dambin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Sanin Shaga a Katsina birnin Dikko, sai barista Isiako Barau a Mina jihar Niger da fatan kuna nan lafiya. Ga dambin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Shehu Sabo Tsafe da Balarabe Hafiz a Gusau, sai Mansur Almuda Madassir Sani, sai kuma Usman Adamu Alero da fatan duk kuna nan lafiya. Muna gaida masu sauraron mu Abu Firdausi tare da Muhammad dan Dattijo, sai gaisuwar Bilyaminu dan Malam tare da Ali Muktar Umar na Kwalli, sai Abubakar Kalajanga Jalingo tare da Madassir Binanci, sai malam mai zanen hula a Gwalolon jihar Bauchi, sai Shehu Gajo tare da Comrade Aliyu Sambo Toro, sai Dr. Nasir mai magani a birnin Kebbi da Haja Binta Kaura, sai Adamu Tahiru tare da Shehu Suleiman. Muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Hajiya Gambo Mamman Gusau tare da Comrade Lawal Dangulbi, sai kuma gaisuwar activist M Lawal da Anas Soja, sai Sade Sa'idu Daura, dukkan ku da fatan kuna nan lafiya.
Na dan ko ma dan bata da
Masu sauraro kamar yadda muka yi a wancan mako a yau zan kawo muku wani labari ne da muka gabatar da Halima cikin shirin Abar ya huce a ranar 4 ga watan 5 watan Mayu kenan na shekara 2013. Baki labarin ba Fulatani ne?
A ni ni zan baka na sau naki yanzu dai bar ga labari naki wani saurayi ne Malam Iro wanda gidansa ke kusa da makabarta kullun idan ya hawo mota ko babur shi ba ya biya ana zuwa daidai makabartan nan sai ya ce a sauke shi ana sauke shi sai ya nuna ai shi ma matacce ne hotel waye hito yawan shakatawa
to ba
kawai sai ya shige makabartan kullun haka ana cikin haka ne wata rana ya hawo babur din wani dan a chaba mai nacin tsiya bayan sun zo daidai makabarta sai saurayin nan ya ce yana sauka a nan yana sauka sai ya kokarin shiga makabarta kamar yadda ya saba amma sai dan a chaba ya rike shi ya ce ya bashi kudin shi ana nan sai saurayin nan ya ce da shi shi wa hotelwa ne ba mai rai ba ne kuma gida ya kawo shi wato makabarta nan take dai dan a chaba ya ce to su shiga ya bashi kudin shi haka kuwa akai suna shiga abokin namu wato saurayin kawai sai je kan wani kabari ya ce dan lami mani naira 80 na ba wannan dan a chaban kudin shi ai kahin ya ga mariya baki kawai sai suka ga wani hannu ya kullo da naira 100 a hannu ya ce karbi wannan ka bashi ya ba mu canji ni ma ragowar kudi na kenan ai da saurayin nan da dan a chaba Ibrahim sai kowa cika riga shi da iska yayi ta kan shi ashe dai wani mahaukaci ne yazo shiga nan wani ya shiga nan ya kwanta
a cikin wannan kabarin ba su sani ba
yawa shine ban za ta kori wahi to a ganin ka da dan a chaba da saurayi wa zai tsere wani
da da su tsere mu junan su
Ah tawa ina ga daga ran nan ya bar babur a bakin makabarta.
Dai ba dauko wannan saurayi kenan. Amma daga labarin Bafulatani.
La ha'ila duk da bar dabarar da nayi na bada wannan labari yanzu sai ka bada wannan labarin Bafulatani.
Ai guntun labari ne wannan. Guntun labari ne duk bai shige yan sakan ba wato Abbas Idris shi aiko da wannan labarin. To wai wani Bafulatani ne. Ya tafi ya je sai sai rogo. yana ce rogo sai aka kira sallah saboda sai jefa rogo aljun sai aka yaje ana sallah to aka zauna ana wata doguwar tahiya ana ta ya ga dai ba ya sallama ba sai dauko rogon sai ce da zaman banza bari mu ci doyar mu
man yi dariya ba gaskiya man yi dariya anya wannan ba babar ba bare bari bane anya Abbas ba babar bare bane rannan na ce zan ba ya sunan man nan mai zahi da wani yasa a hanci ya kusa mutuwa
loko
yawa anya ba Abbas ba rama labarin lokon nan bane zan yi bintike ko Abbas babar bare ne ko kuma a gida za ni dai Allah kai ne Najeriya
amma dai to akwai dai babar bare a gidan ta amma dai muke ja baki na ba
ni gida cikin iyalai ba za a rasa babar bariya ba shi yasa sai da ya nemo labari ya rama musu man loko
to masu sauraro Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewar mu huta lafiya
Ibrahim
Madalla kafinmu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
Yan takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi barazanar yi wa China ƙararrawa da na'urar kare makamai masu linzami ta kuma jawo ƙasar kunne a kan batun mallakar tekun kudancin China bisa ga bayanan WikiLeaks da ya kwarmata. Jawaban da ta yi wa manyan bankunan Wall Street sun nuna irin tsare-tsarenta na ƙasashen ƙetare da take ɗari-ɗarin bayyanawa a jawabin da ta yi wa kamfanin Goldman Sachs cikin shekara ta 2013. Clinton ta ce idan Koriya ta Arewa ta iya ƙera makamin nukiliya mai ci dogon zango da zai iya kaiwa waɗansu ƙasashen duniya, ba abokan ƙawancen Amurka a yankin Asiya kaɗai zai yi wa barazana ba, amma har da Amurka. Ta ce za mu iya yi wa China ƙararrawa da na'urar kare makami mai linzami, za mu shiga yankin, saboda haka China ga fili ga doki. Ko dai ki shawo kansu ko kuma za mu ɗauki matakin kariya. A wani jawabin Clinton ta bayyana yadda ta yi wa takwaranta na ƙasar China gargaɗin ƙarara kan harsashe, wato harsashen da Beijing ke yi na mallakar tekun kudancin China. Ta ce ta gaya musu cewa ba ku da iko a kan shi. Bayan bayanan nata da aka kwarmata dai ba su zo da mamaki ba. A bayyane yake cewa tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurkan tana ɗaukar matsayi mai tsauri a kan China fiye da tsohon wanda take yi wa aiki shugaba Barack Obama. Sai dai wannan ya nuna cewa saɓanin da akan samu waɗansu lokuta da China suna iya yin muni ƙarƙashin shugabancin Clinton. Waɗansu 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba sun kai hari gidan magajin garin Abala Malam Hamid Bilu Muhammad Mukhtar da ke cikin jihar Tawa a ƙasar Nijar a daren jiya, suka kashe sojoji biyu suka kuma yi garkuwa da wani ba'amurke mai suna James da ke aiki da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Jemed. A cikin hirarsa da abokin aikinmu Abdulaziz Adili Turo ta wayar tarho, magajin garin ya tabbatar da aukuwar lamarin, sai dai ya ce ba zai iya ƙarin haske a kai ba kasancewa daidai lokacin suna ganawa ne da jami'an tsaro game da wannan lamari.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.